This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za kuma iya kama mu kai tsaye ta shoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com da sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai sarfi lahashin gumen lai daga birnin Washington DC tare da Bella Galadanci da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da sabon shiri a daidai wannan lokaci. A shirin namu na yanzu za ku ji hira da murya Amurka ta yi da Farfesa Abubuwa na Maiwa kan yadda ya kalli ziyarar da shugaban Najeriya ya kai Nijar da Chadi. Yau rana ce da za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 sai a ƙara alamar tarawa wato plus da ɗaya. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Najeriya sun ce akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon harin bom a birnin Yola, babban birnin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar. Wannan bangare na Najeriya na daga cikin yankuna da mayakan Boko Haram suke ta ayyukansu. Wani mai magana da yawun hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA mai suna Sa'ad Bello ya bayyana cewa fashewar ta auku ne a yammacin jihar Alhamis a kasuwar Jimeta a lokacin da jama'a suke saye-saye da sayarwa. Ya kara da cewa akalla mutane 31 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu 38 sun samu raunuka kuma suna asibitoci. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin harin, amma ƙungiyar Boko Haram ta daɗe tana kai irin waɗannan hare-hare na arewacin Najeriya. A kwanakin baya ƙungiyar ta tsananta kai hare-hare tun bayan matakin da sabon shugaba Muhammadu Buhari ya yanke na maida cibiyar rundunar soja da ke yaƙi da Boko Haram zuwa birnin Maiduguri daga birnin Abuja.
Amurka na kira ga ƙasar Rwanda akan ta yi wa kundin tsarin mulkin tagaran bawon da zai ƙyale shugaba Paul Kagame ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa wa'adi na uku. A wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta aika sashen Faransanci na murya Amurka ta ce Amurka ta yi imani cewa demokaradiyya na ci gaba ne ta gina al'umma da ma'aikatu masu ƙarfi ba kama kariya ba. Sanarwa wadda ofishin harkokin nahiyar Afirka ya fitar ya ce Amurka na goyon bayan sauyin mulkin demokaradiyya a shekara ta 2017 cikin zaman lafiya. A halin yanzu ana sa ran Rwanda za ta yi zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2017. Shugaba Kagame a baya-bayan nan ya gaya wa jaridar June Africa cewa bai yanke shawara ba akan ko zai sake tsayawa, amma shawara ta rage ga matsayin da mutanen Rwanda suka ɗauka akan kundin tsarin mulkin.
Cikakkun labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga duka ɓangarori da ke takaddama da juna a rigingimin Ukraine akan su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a farkon wannan wata. Majalisar ta yi wannan kira ne a daidai lokacin da manyan jami'an tsaron Amurka da jami'an diplomasiya suke shirin ganawa a shehu kwatar sojan Amurka da ke birnin Stuttgart a ƙasar Germany kenan domin yin bitar tasirin takunkuman da Amurka da Turai suka kaka bawa Rasha domin kawo ƙarshen ayyukanta a Ukraine. Da yake magana ta hotunan bidiyo daga birnin Kyiv, mataimakin shugaban ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai da ke da cibiya a Ukraine, Alexander Hogg, ya gaya wa mahalarta taron cewa an tura manyan makamai na yaƙi zuwa yankunan da aka haramta a yarjejeniyar wadda aka rattabawa hannu a birnin Minsk da ke ƙasar Belarus Fabrairun da ta gabata. Ya ƙara da cewa keta wannan yarjejeniya na tsagaita wuta ya zama ruwan dare a halin yanzu. Jakadan Ukraine a Majalisar Ɗinkin Duniya Yuri Sergeyev ya bayyana cewa ƙasar Rasha da 'yan aware masu goyon bayanta a gabashin Ukraine na da hannu tsamutsamo a keta yarjejeniyar tsagaita wuta.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana cewa yanzu ba za ta iya tabbatar da ko masu leƙen asirin ta yanar gizo sun kawo hari ne daga China ba. Wannan hari ya yi sanadiyyar sata bayanan miliyoyin jami'an gwamnati. Kakakin fadar Josh Earnest Juma'an nan ya ce hukumar binciken FBI na ci gaba da binciken wannan hari. Har ya ƙara da cewa dole sai an gudanar da bincike sosai kafin a tantance wanda ya kawo harin. Jami'in gwamnatin Amurka sun ce masu satar bayanan ta yanar gizo daga ƙasar China watakila haɗin bakin gwamnatin China, sai dai ba su ba da bayanan yadda suka tantance daga wace ƙasa harin ya fito ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Hong Li a yau Juma'a ya yi fitali da wannan ƙazafi, yana mai cewa babu ƙanshin gaskiya a ciki. Ya kuma ƙara da cewa mafi yawancin irin waɗannan harahare ba a san daga inda suke fitowa ba, kuma bin sawunsu na da wahala. Ofishin jin daɗin ma'aikata ko OPM a Turanci jiya Alhamis ya bayyana cewa ƙalla tsofaffin ma'aikata da ma'aikatan yanzu miliyan 4 ne wannan hari ya shafa, kuma lamarin ka iya zama harin yanar gizo mafi girma da aka baiwa wata gwamnati a shekarun da suka gabata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. To, kamar yadda kuka ji da farko a cikin shirin, masana masu sharshi akan al'amura na yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai Nijar da Chadi. Farfesa Abubuwa na Maiwa ya min ƙarin bayani kan yadda yake kallon wannan ziyara, inda na tambaye shi shin menene muhimmancin ziyarar da Buhari ya kai?
Abu ne mai muhimmanci kwarai. Na ɗaya, yana nuna cewa da yanzu shugabannin Najeriya sun ɗauki cewa da duk abin da kamar za a yi dole ila tila sai sun haɗa da 'yan uwansu, saboda 'yan uwa ne. Kowa ya san da tsakanin Najeriya da Nijar ai duk al'umma ɗaya ce, ƙabilolin ɗaya ne tun ba arewacin Najeriya ba da kudancin Nijar. In ka ɗauka a wajen Chadi kuma hawa yau duka dai al'umma ɗaya ce, na ɗaya kenan. Na biyu, yana nuna cewa da kamar za a tsarma haɗin gwiwa kenan tsakanin waɗannan ƙasashen ta fannin tattalin arziki ne, ko kuma ta fannin diplomasiya ne, ko kuma hawaye ta fannin kamar harkar soja da ya zamanto ta wajen tsaro, tun da wannan shi ne dai babbar damuwa yau a tsakanin wannan ƙasashen uku, Chadi, Nijar, Najeriya, haɗa da Kamaru. Wannan yanayin tsaro da dangane da abin da yake faruwa a can gabas maso arewacin Najeriya, wannan shi ne babban muhimmanci. Wato, tana nuna cewa kamar ma ana nufin za a kama kulla rundunar soja, wadda duka ya zamanto in wani tashin hankali ya samu waɗannan ƙasar uku sai su fuskanci matsalar don su samu su ciwo kanta. Wannan alheri ne sosai sosai.
Farfesa, wasu na ganin cewar gwamnati bai kamata ta dinga dogaro da taimakon ƙasashen waje ba, misali kamar yadda jaridar Punch ta rawaito tsohon gwamnan Kaduna Alhaji Balaraba Musa yana cewa ya yi wuri ga gwamnati ta fara neman taimakon ƙasashen waje.
To, kada ya manta shi wannan tsohon gwamnan jiha da cewa a zamanin da aka yi yakin Biafra, ko da ya zamanto ba bayyana shi sosai haka nan ba, abinda kowa ya sani ne Najeriya ta nemi taimako ga Nijar, na ɗaya kenan. Kowa ya san da kafanin diplomasiya in ba da shugaban ƙasar Nijar Jure Hamani ya yi tsaye da ka ta cewa da shi bai yarda a fasar da Najeriya ba, da yanzu Najeriya ba ta haka, saboda ƙasashe masu muhimmanci kamar Faransa da Cote d'Ivoire da ƙasar Gabon duka sai suka mara ma 'yan Biafra baya. To, kuma in kowa ya san da ita Nijar ƙasar ta zama mata mallaka ita ce Faransa, to wannan ina ganin cewa alheri ne ma a ce sun buɗa zuwa neman taimako ga mutane yamu.
Farfesa Abubuwa na Maiwa kenan daga Jami'ar Antidueb. Farfesa, mun gode.
Ni ke da godiya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata.
To, jama'a, yau rana ce da za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Za ku iya kiranmu da wannan nambar 202-205-6555 a sa alamar plus da tara da ɗaya. Amma kafin nan, a ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Taimaka aje a sulhunta, kar 'yan matan su ɗimauta, har rayuwa ya salwanta. Kowacce akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. A tausaya, Najeriya ƙasarmu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasarmu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata.
zama tauba ku tausaya wadanda ku kai garkuwa da yan mata mu har hada kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba ku tausaya wadanda ku kai garkuwa da yan mata masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya wadanda ku kai garkuwa da yan mata abinda lumana bai ba mu ba kunga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya ku tausaya wadanda ku kai garkuwa da yan mata kowa a bashi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haiki shugabanni kula da haiki talaka
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To wake magana daga Nasarawa.
Muhammad
Tasi. Menene ra'ayinka na yau? To menene gudunmawarka?
Shugaban kasa Muhammadu Buhari. Hakika idan abincika duk wanda aka samu hannun shi kowaye komai matsayin shi. Muddin aka samu shi a da hannun shi a kan fannin Boko Haram to kowa ya kamata a zartar mishi da mummunan hukunci daidai da laifin da yake da shi. Wannan shi ne ra'ayina ku tashi lafiya.
To da fatan shugaban kasa ya ji ka. Wane ne daga Naija?
Aliyu Baka ne.
Aliyu Baka.
Eh daga Baka. Aliyu Baka ne, Baka ne karamin kuma makwa.
To menene ra'ayinka?
Eh. Bai ji maganar ku sosai ba.
Dan kashe rediyon ka, shi sa baka jin maganar mu.
Okay, to bari dan kashe.
Yau wato faɗa mana ra'ayinka, zaka iya fai magana akan kome yau, layin ma bude yake.
To ra'ayina da shi ce wai kasa dai Muhammadu Buhari Allah shi ba sa'a. Allah shi mishi nasara.
To mun gode madalla. To daga Ibadan wa yake kan layin?
Kalu ke magana mazaunin Ibadan.
To Malam Samin dan kashe rediyon ka ina jin ku ina ji daga cikin rediyon ka.
Okay. To abin da nake gaya muku kana godiya ga zuwan da Muhammadu Buhari kasan mun jar kanin dan Niger ne na zama Ibadan. Ina godiya da zuwan da yake kan kasan mun ji dadi sosai.
To madalla mun gode da wannan kira da fatan shugaba ya ji ka. To jama'a za ku iya kiran mu ku bayyana ra'ayoyinku. A yau za ku iya magana akan duk abin da kuke so ku faɗa.
Hello?
To, wake magana daga yajan? Wake magana?
Sunana Suleiman Bello.
Suleiman daga ina?
Daga Ushishi Jihar Neja.
Neja. To, menene gudunmawarka a wannan shiri?
Ra'ayina shi ne game da waɗanda suke matsa ma General Buhari.
Haka.
A riku na ba saboda akwai yan PDP da suke hitowa suna shigan APC.
To me yake kawo haka?
Ra'ayina kenan a kula. Yawa, sai an jima.
To madalla mun gode. Wane ne a layin? To kada ya manta za a iya kiran mu domin a bayyana ra'ayinku kuma za ku iya kiran mu akan wannan namba 202-205-2655 za kuma iya kiran mu a gaya mana duk abin da kuke so aka to ga ki kira mun samu daga Gombe wane ne daga Gombe
Ibrahim Keshi ne
Ibrahim Keshi menene ra'ayinka a yau
ra'ayina ina kira da Jare Muhammadu Buhari
yayi iya kokari yayi mana maganin cancin da su nan domin duk shine ya kawo rikici wa Najeriya
haka mene me yasa kace haka
gaskiya yayi cikakken bincike duk mutumin da aka kama da cin hanci da rashawan ya kamata a gurfanar da shi gaban kotu
to mun gode wane ne da Kaduna
to Ibrahim Alaramma riga cikin ne daga Kaduna
Ibrahim Alaramma menene gudunmuwar ka ta yau
to gudunmuwa na ta yau shine na farko dai muna jinjina ga General Muhammadu Buhari Muhammadu Buhari kai da yake yawan ganin cewa Najeriya ta samu zaman lafiya an kuma magance wannan matsala ta Boko Haram fatan mu dai shine waɗannan kasashe da yaje Niger da Chad to sun su dauki amana su yi aiki tsakanin su da Allah kada a sa yaudara domin kada su ga wannan matsalan ba a Najeriya yana faruwa ne a Najeriya ba a jahohin su ba to fa idan har ba a magance ba wata rana matsalan nan za ta iya fadawa gare su to a tsaya hannun dama ya cutu na ku sabu kuma ya cutu na dama
to mun
abin da ake nema
to mun gode kwarai da gaske madalla wane ne a gusau mun samu kira daga gusau
assalamu alaikum warahmatullah malam na gusau daga Zamfara
wa ya sunan malamin
suna na Abdulrahman daga gusau Zamfara
Abdulrahman me zaka menene gudunmuwarka ga wannan shiri
dan gudunmuwa ta dan karamin lokaci shine to Allah kira nake zuwa ga jama'a dukkan jama'a masu magana akan Boko Haram a zauna a sulhu da su wannan magana don Allah mutane su bayyana babu wani annabi daga cikin annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam wanda ya zanna sulhu da in an karga an kawai yaki irin su
to mun gode kwarai da gaske to mun sami kira daga biyu wane ne akan layi
Abdullahi Alajanda
Abdullahi menene gudunmuwarka ga wannan shiri namu to mun gode kwarai da gaske to kar a har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka kuma za a iya kiran mu ta kan wannan line 202-205-6555 kada amanta za a iya kiran mu domin a tattauna aka gaya mana ra'ayi akan ko da abubuwan da suka faru a wannan satin to gashi yanzu mun samu kira daga Kwara wane ne a Kwara
to assalamu alaikum mai magana daga Kwara Bello Garba Dinan Abdulla kala kala na sifa a Kwara daga nan a Kwara a Najeriya
Bello Garba menene gudunmuwarka ga wannan shiri
to gudunmuwa ta a cikin wannan shiri ina kira ne ga sabon gwamnatin mu na jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal muna kira gare shi da ya taimaka mana musamman ma a garin mu na Dinawa akwai kasuwar mu wadda take ɗauri ce da kauri aru ya suka gabata da haka muna kira ne don Allah ya taimaka mana ya ga cewa an rawaɗo mana da wannan kasuwar mu ta garin Dinawa da a hali yanzu Dinawa akwai ɗan kasuwa da dama waɗanda suke kasuwanci da haka muna kira ga wannan sabon gwamnati namu da ya taimaka mana mu ga cewa an rawaɗo mana da wannan kasuwar ta mu ta Dinawa
to da fatan ya ji ka to mu za mu kuje Gombe mun samu kira daga Gombe wane ne a Gombe to ina ji mun rasa na Gombe to kada a manta za a iya kiran mu ta wannan lambobin wayar 202-205-6555 yanzu akwai wani akan layi daga Bauchi wane ne daga Bauchi
ina magana da Ali Ibrahim Sinchu daga Yana
Ali Ibrahim menene gudunmuwarka ga wannan shiri ko menene ra'ayinka
ra'ayina shi ne nan ne neman jama'a da haɗuwa ci gaba da addu'a a shugaba Buhari Allah ya taimake shi da jama'a
to madalla mun gode to za mu liƙa jihar Adamawa wane ne Adamawa
Hassan Alaramma ne daga Sallokar Ganna
mala Alaramma dan rage kashe rediyonka sai mu yi magana
to na
yawwa to menene ra'ayinka da kake son ka faɗa yau
eh ni ra'ayina game da gwamnatin Najeriya da Allah ayi kokari da hanyar da ba'a yi a mana maganin wannan Boko Haram din
to madalla mun gode mun samu kira daga Gombe wane ne a Gombe
kana magana da Isa Muhammad Bajoga ne daga Gombe
Isa Muhammad Bajoga menene ra'ayinka
ra'ayina shine akwai bukatan dukkan mu 'yan Najeriya mu ƙara hakuri bisa shugabanci da kuma cewa shi gyara fa sai a hankali. Mu taya shi kuma da addu'a shi shugaba Buhari kenan, sannan mu ma mu kudurin gaskiya kowaye mu ya kudurta cewa lallai fa shi ba yanzu ya kamata ya dinga gaskiya in ma da bai yi, don fa yanzu mun samu mai gaskiya. Da fatan Allah taimake mu.
To madalla mun gode.
Wannan shine ra'ayina.
To madalla mun gode da ra'ayinka. To yanzu za mu je Lake Katsina. Wane ne a Katsina? Katsina. To ina ji dai mun rasa na Katsina a yanzu haka. To kada a manta dai ana tare da murya Amurka, kuma za iya kiran mu domin a bayyana ra'ayi. Yau Juma'a ce. Mun bude muku layin wayoyi, za ku kira ku bayyana duk ra'ayoyin da kuke son ku faɗa mana. Kuma number wayar mu ita ce 202-205-6555. To ga wannan mun saki samun kira daga Katsina. Wane ne daga Katsina?
Ta magana da Nasir Mai Goro daga Dan Lebo.
Nasir Mai Goro, menene ra'ayinka?
Ra'ayina a nan shi ne jiya an tattauna a kan maudu'in nan da kuka tattauna a jiya.
Na'am.
Hello?
Muna jinka, muna sauraron ka.
Da cewar sojoji suna farma mutane haka nan ba tare da abin nan ba.
Haka, rahoton da Amnesty International suka fitar kenan.
Yawwa, eh shi ba. To jiya na yi kokarin gana da ku, to kuma Allah ya sa na gana da ku.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina a nan shi ne. Gaskiya wannan magana ta jiya tana ta jiya ɗin. Lallai sojoji suna da wannan abin nan, tunda yanzu haka mun ba kan kan wannan muna da ƴan uwa can waje gaba tare da sun abin nan ba sun zo su buɗe mutane ta gaba ɗaya.
To madalla da wannan ra'ayi naka, na so mu dan zanta amma ba mu samu ba. To madalla, daga nan yanzu muke kawo ƙarshen lokaci, ya mana lokaci ya mana, to sai kuma anjima. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Zan fara da kallon kafa dan wasa mai suna Neymar dan kasar Brazilia, wanda yau tun yana da shekaru 6 ne ko 7 yake da burin buga kallon karshe na kallon kafa. Zai cika burin sa kenan a gobe Asabar a wasan karshe na C1 a tsakanin FC Barcelona da Juventus da za a buga a Turin a gobe Asabar din. Shi Neymar ya ce wannan wasan shine mafi inganci a rayuwarsa, amma shi kuma mai koyar da ƴan wasa na Juventus ya gagara bacci domin tambaya kansa yake ya za a yi Juventus ta daki FC Barcelona. Wai ina Lionel Messi ya shiga ne? Tun gasan cin kofi na duniya da aka yi a shekarar 2014 ya makale a Rio de Janeiro, amma shi dan wasan dan kasar Argentina kira zai farfado a gobe a wasan FC Barcelona da za a yi da Juventus din a gobe Asabar kafin rungume wasan karshe na Champions League. Hukumar ladabtar da ƴan wasa na Faransa ta sanar da dazunan cewa mai tsaron gida na Montpellier da yayi cacan baki da Roland Combes zai gurfana a gaban kuliya. Laifinsa yayi cacan ne kan wasannin LFP, abinda doka ta hana. A wasan rugby, kwararren dan wasan nan na All Blacks Jerry Collins ya riga mu gidan gaskiya. Shi Jerry Collins ya rasu ne a yau Juma'an nan bayan ma ya je yayi wasa a yara su a hatsarin mota kusa da Béziers. Kana naka Allah na nashi mamar danda sashen sanar mu da Amurka jamhuriyar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhi mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bai daya, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince akan kudirinsa da kuma yin kira ga dukkan kasashe mambobin kwamitin da kuma bangarorin da ke da hannu a rikici da su kare ƴan jarida da ke wurare da ake fama da rigingimu da wasu wurare. Wurin ya ayyana cewa aikin kafar sadarwa mai zaman kanta na da muhimmanci ga demokradiya. Yayi kira ga kasashe da su tabbatar da zartar da hukunci akan waɗanda suka aikata laifi akan kafofin watsa labarai a wuraren da ke fama da rigingimu. Su kuma mutunta ƴancin ƴan jarida a duk inda suke domin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba. An amince da kuduri na 2022 a yayin da cin zarafin ƴan jarida ya ci gaba da karuwa a duniya baki daya wanda ya hada da kisa, sace su da kuma tsare su a gidan yari. Yayin da take magana a kwamitin tsaro, jakadiyar Amurka ta Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta yi karin haske akan shugaban cibiyar kafofin yada labarai da ƴancin fadar albarkacin baki na Syria Mr. Mazen Darwish, wanda rahotanni suka nuna irin kisan kiyashin da aka yi mai a lokacin mulkin Assad. A shekarar 2012, hukumomi a lokacin mulkinsa sun kama Mr. Darwish da abokan aikinsa su biyu, Hani Zitani da Hussein Gari. Aka tsare su, an yi ta kuma dage sauraren shari'arsu har sau 24. Jakadiyar Power ta lura cewa ba a wuraren da ake fama da rigingimu kadai rayuwar ƴan jarida ke fuskantar barazana ba.
Look to any region and you will see alarming warning signs of how the crackdown on press freedom is coupled
a cewarta, idan ka dubi kowanne yanki zaka ga alamun kashedi akan yadda za a murƙushe ƴancin manema labarai haɗi da take hakokin fararen hula da na siyasa. A cikin misalan da ta bada, ta hada da kulla wasu ƴan jarida su tara da aka yi a ƙasar Habasha da wasu masu rubuta shafukan kafar sadarwa ta internet su shidda, duk da aka daukacin yankin su na tara waɗanda suke kulle tun shekarar 2014, kuma ana tuhumar su ne a ƙarƙashin dokar ƙasar ta Habasha ta shelar ta'addanci. Jakadiyar Power ta lura cewa kuntatawa ƴan jarida ko wata ƙungiyar su ta hanyar gurfanarwa ko kai masu hari na takaita ayyukansu ko kuma su ɓoye ko kuma tserewa zuwa wasu ƙasashe da ke buƙatar ayyukansu. Da wannan ƙuduri na 2022, ƙasashen duniya sun jaddada buƙatar ba da kariya ga ƴan jarida da kuma ƴancin magana akan cewa ƙasashe da sauran ƙungiyoyi da suke take masu haƙƙi za a gurfanar da su. Yanzu nawon ya rataya akan kowa da kowa domin aiwatarwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu kuma za mu koma ga Bello ba mu labarai amma a takaice.
Marla, Amurka na kira ga kasar Rwanda akan ta yi wa kundin tsarin mulkin ta garin Bawul ko kar ta yi mishi garin Bawul wanda zai kyalaye shugaba Paul Kagame ya sake tsayawa takarar shugaban kasa na wadi na uku. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aika wa sashen Faransanci na muryar Amurka, ta ce Amurka ta yi imanin cewa demokradiyya na ci gaba ne ta gina al'umma da ma'aikatu masu ƙarfi ba kama karya ba. Sanarwar wadda ofishin harkokin nahiyar Afirka ya fitar ya ce Amurka na goyon bayan sauyin mulkin demokradiyya a shekara ta 2017 cikin zaman lafiya. A hali yanzu ana sa ran Rwanda za ta yi zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2017, kuma shugaba Kagame a baya-bayan nan ya gaya wa jaridar Jeune Afrique cewa bai yanke shawara ba akan ko zai sake tsayawa, amma shawara ta rage ga matsayin da mutan Rwanda suka ɗauka akan kundin tsarin mulkin wannan ƙasa.
Da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya tani gabatar da shirin da kuma Julie da ta haɗa shirin ta ba da umarni, da injiniyan Musliman Sarfila Hashin Gumel nake cewa ku kwana lafiya. Wassalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.